sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 3 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanan labarai.
Sarfilu Baitul Malin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala trillion 34. Wani jirgin yakin Isra'ila kan ofisoshin wato ya kai hari kan ofisoshin Hamas da ke yankin Beirut inda ya kashe babban jami'in Hamas Saleh Al-Aruri. Jami'an kasar Ukraine sun ce Rasha ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu 130 a Kyiv da Kharkiv.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa yau ake cika wata guda da harin da jirgin soja ya halaka masu taron Maulidi a garin Tindinburi da ke Kaduna. Ko wani hali mutanen ke ciki a yanzu?
Mutanen mu wanda suna asibiti sun samu sauki, wasu ma an sallama su sun samu lafiya. Masu manyan raunuka ne kawai kaman karaya su ne adda saura.
Haka kuma za a ji cewa ana ci gaba da alhinin mummunan kisan gillar da aka yi wa jama'a a jihar Filato tare da neman gwamnati ta dau mataki.
Abu ne fara Filato abun takeici ne. Abu ne wanda Najeriya ta riga ta shiga cikin wani circle na violence. In ba an tashi tsaye ba da gaske ba za a fita daga cikin wannan fitina ba.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayanai da muke tafa da su. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ya fara da karanto mana labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da wannan safiya da fatan an wayi gari lafiya. Ga kuma cikakken labaran. Baitul Malin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala trillion 34. Wannan lamarin na zuwa ne bayan da ƴan majalisar dokoki na Republican da kuma Fadar White House suka amince da janye matakin kurewar bashin kasar na dala trillion 31.4 na dan lokaci a bara, bayan da gwamnati ta yi aiki kan sama da karfin karbar lamuninta na ka'ida da kuma take bukata domin aiwatar da muhimman matakan kaucewa durkushewa. Wani yarjejeniyar tana aiki ne har zuwa watan Janairun shekara ta 2025. Majalisar na shirin tunkarar wani fafutuka ta neman kuɗi na gwamnati. Wani jirgin saman yakin Isra'ila maras matuki ya kai hari kan ofisoshin Hamas da ke yankin Beirut a daren jiya Talata, inda ya kashe babban jami'in Hamas Saleh Al-Aruri. Kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yaɗa labaran Mid-East suka bayyana, Aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta Hamas, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na kungiyar Dakarun Qassam Brigades, waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A bara, Amurka ta yi tayin dalar wato ladar kuɗi dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayani game da shi. Rundunar sojin Isra'ila ta ki cewa ofan akan rahoton. Amma irin wannan harin ya yi daidai da yunkurin da birnin na Kudus ya yi na kashe wasu manyan shugabannin Hamas a yayin da yakin da Hamas a Gaza ya kusa cika watanni 3. Aruri ya jagoranci kasancewar Hamas a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazanar kashe shi tun ma kafin kungiyar mayakan ta kai mamaya a kudancin Isra'ila a harin na watan Oktoba. Jami'an kasar Ukraine sun faɗa a jiya Talata cewa Rasha ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu 130 a Kyiv da kuma Kharkiv. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Rasha sun yi amfani da jirage marasa matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa. Sannan kuma dakarun tsaron saman Ukraine sun kakkabo dukkan jiragen marasa matuka da makamai 72 daga cikin makaman da aka harba. Babban kwamandan sojin Ukraine General Valery Zaluzhny ya ce daga cikin makaman da Ukraine din ta harbo a ranar Talata akwai samfurin Kinzhal. Zaluzhny ya ce Rasha ta harba makaman 10, mafi yawan da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari guda, kuma Ukraine ta kakkabo su duka. Hukumomi sun ba da sanarwar gargaɗin harin sama, suna gayawa mutane su nemi mafaka daga hare-haren. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tun daga ranar 31 ga watan Disamba Miyagun kasar Rasha sun harba jirage maras matuka 170 na Shahid da kuma makamai masu linzami iri daban-daban.
To ina jima kaɗan martara da sake dawowa da labarai. Kafin nan, a yau Laraba ne aka cika wata guda da harin jirgin sojan da ya halaka masu taron maulidi a garin Tudun Biri da ke ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna. Kuma har yanzu akwai sauran masu jinya a wasu asibitoci biyu da ke garin na Kaduna. Wakilinmu a jihar Kaduna Isa Laul Ikara ya yi takakkiya zuwa garin Tudun Biri don ganin halin garin da ke ciki bayan wata guda da harin jirgin sojan Najeriya bisa kuskure.
Babbar alamar farko da mutum zai iya gani a hanyar shiga garin Tudun Biri dai ita ce kankare hanyar shiga garin da aka yi, sai kuma karuwar waɗanda aka sallamo daga asibitoci bayan doguwar jinyar da suka yi. Kodake kuma har yanzu akwai sauran waɗanda harin jirgin ya jikkata waɗanda ke kwance asibitoci guda biyu a jihar Kaduna, kamar da yadda shugabannin garin Tudun Biri suka shedawa muryar Amurka.
Ni mai anguwa Sulaimanu Shaibu, Tudun Biri. Mutanen mu wanda suna a asibiti sun samu sauki, wasu ma an sallamo su sun samu lafiya. Masu manyan raunuka ne kawai kamar karaya su ne adda saura.
Ni ne Abubakar Musa, Tudun Biri, shugaban matasa da ke na unguwa. Babban abin da ya kara kwantar min da hankalina duk marasa lafiya mu gaskiya alhamdulillah.
Asibitoci guda nawa ne yanzu sauran mutanen da suka rage suke?
Akwai 44 akwai mutanen mu a wajen. Sai baro duku.
Wasu daga cikin mutanen garin Tudun Birin da aka sallamo daga asibitocin ma sun shaida wa duniya irin jinyar da suka yi.
Suleiman Umar.
Kwanan ka nawa asibiti?
Kwana na 23. Ni lokacin na biyu ne ya same ni a daidai can wurin. Ya samu matana, ya same ni, ya samu ƙannena biyu. Mutum shida dai muka rasa, kuma maƙocina shi ma nan shida. Shi ma wancan maƙocina shida.
Sunana Tonko.
Kai jinya ne?
Kana yi min yanke ne asibiti, yi min jinya.
Kwana nawa?
Kwana nawa 15 a 44. Sanda Salami mun zo Baladuko.
Bayan alƙawuran gina gidaje da kuma hanya da asibitin da aka yi wa al'umar garin Tudun Biri dai akwai kuma kuɗaɗen da aka tattara na gudunmawa. Sai dai kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce tsari za a bi wajen rarraba waɗannan kuɗaɗe. Kuma har ma gwamnan jihar Kaduna ya ƙaddamar da kwamitin da zai kula da wannan aiki. Inda aka ji gwamna Malam Obasani na shimfiɗa wasu sharuɗa ga wannan kwamiti da aka ƙaddamar.
Ya kunshi malaman addini, shugabannin ƙaramar hukumar Igbo local government da kuma su kansu ƴan uwan waɗanda abin ya afku da su, domin su ne suka san waɗanda abin ya afku da su. Kuma wannan kwamiti babban aikin shi shine su tabbatar da cewa wannan gudunmuwa, mu tabbatar cewa ko naira ɗaya bai samu matsala ba. Kuma kamar yadda muka faɗi, duk wannan gudunmuwan da aka ce za a bayar, waɗansu sun fara bada shi. Kuma an buɗe account wanda wannan kwamiti ɗin shine aka bashi haƙƙin duba wannan taimako da gudunmuwa. Wannan kwamiti zai tabbatar da cewa ko nawa ne aka tara zai je ne ga mutanen da aka tara kuɗin nan don su.
To ko yaya jagororin garin Tudun Biri ke ganin yiwuwar cika alƙawuran da aka ɗaukar musu bayan kwashe wata guda da ɗaukan su?
Alƙawura alhamdulillahi za mu ce ba su zo a gare mu ba tukuna, don akwai bayani na sirri wannan kuma tsakaninmu da manyanmu ne.
Kuna cikin waɗanda aka saka a cikin kwamitoci?
Yi gaskiya alhamdulillahi sun nemo ƴan gari an sa su a cikin kwamitin nan.
To babban sako na nan wurin addu'a zan yi musu duk alƙawuran da suka yi Allah ya ba su ikon cikawa.
Na gana ta kwance kwano tunda muka ba mutane suna sama ana kwance kwanan gidaje. Za ku yi sabbin gine-gine ne?
Ba sabon gine-gine za a yi ba. Waɗanda suka ɗauki alƙawura ne suka fara cikawa, domin ainihin inda gidan da kaga ake kwance kwano nan ne masallaci.
Sai dai babu wata alama ta gina gidaje ko makaranta a garin tukuna. Wanda wannan ya sa wasu ke tambayar to shin koyaushe ne za a cika wa al'umar garin alƙawarin da aka ɗaukan musu ganin cewa yanzu an kwashe wata guda? Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida na Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala ya dawo mana da kashi na biyu kuma na ƙarshe na labaran duniya.
Jami'an Amurka sun kammala kididdigar kimanin mutane 300 da ke kan iyakar Amurka da Mexico a watan Disamba, wanda zai zama adadi mafi girma da aka taba samu a cewar kafofin yada labarai da dama, yayin da ma'aikatar tsaron cikin gida za ta fitar da adadin na watan Disamba a ƙarshen wannan watan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters da sauran kafofin yada labarai sun kiyasta cewa mutane 300 ne suka yi yunkurin tsallaka kan iyaka a watan ƙarshe na shekara ta 2023, inda kusan 50 daga cikin su suka zo ta wuraren da aka kebe domin shigowa. Waɗannan kididdiga dai sun nuna cewa watanni uku na farko na shekarar kuɗi ta 2024 da suka fara tun a watan Oktoba za su kafa tarihi. Masana sun ce abubuwa da dama ne ke haifar da bakin haure, da yawan su sun fito daga nesa har Asia da Afirka da Gabas ta Tsakiya zuwa kan iyakar Amurka, ko dai bisa doka a matsayin masu neman mafaka ko kuma ba bisa ka'ida ba. Yawaitar kurarar bakin haure kan iyakar da ya yi kamari yana zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke tunkarar shekarar zaben shugaban ƙasa, da ake sa ran batun bakin haure zai taka rawa sosai. Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai karfin fada aji ta yi wa shugaban Koriya ta Kudu shagube kan nuna wautar jarumtaka, amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo, kalaman da ka iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin Koriya ta Kudun. Kalaman nata na jiya Talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol na sabuwar shekara, inda ya ce zai kara karfin sojan Koriya ta Kudu da kuma inganta kawancenta da Amurka don tunkarar barazanar nukiliyar Koriya ta Arewa. Tun lokacin da ya hau mulki a shekara ta 2022, Yoon ya yi irin waɗannan maganganun sau da dama. Yar uwar Kim Yoon-jong ta yi amfani da kalaman Yoon na baya-bayan nan a matsayin wata dama ta zazzaga masa baƙaƙen maganganu. Kim Yoo-jong a wata sanarwa da kafar yaɗa labaran ƙasar ta fitar ta ce tun da aka rantsar da shi yake ta fafutukar ƙarfafa ƙawancen Koriya ta Kudu da Amurka, tare da mai da hankali kan atisayen soji na haɗin gwiwa wanda ke haifar da koma baya ga makomar Koriya ta Kudu.
Labaran duniya kenan, aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da jama'a ke ci gaba da alhinin kisan gillar da aka yi wasu al'umma a jihar Filato, ana ci gaba da kalubalantar gwamnati akan ta gamsar da 'yan ƙasa akan matakan da take tana ɗauka da za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Daga Kebbi, wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Kalubalen da suka yi wa Najeriya tarnaki sun jima suna mayar da hannu agogo baya da kawo koma bayan kasar a sassa daban-daban, duk da yake mahukunta su ma sun jima suna cewa suna ɗaukar matakan shawukan kalubalen. Daga cikinsu, kisan kiyashi da aka yi wa jama'a na daga cikin abubuwan da watakila kan fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasa. Kamar yadda ƙasa ga wata ɗaya aka yi asarar ɗaruruwan rayukan jama'ar da ba su je ba su gani ba a jihohin Kaduna da Plateau. Cibiyar nazarin cigaban addinin Musulunci ta Najeriya da ke Zaria ta jihar Kaduna a ƙarshen taron da ta gudanar a wannan shekara a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta bi sahun masu yin Allah wadai akan kisan kiyashin baya-bayan nan da aka yi a jihar Plateau, tare da ƙalubalantar gwamnati akan kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin. Professor Siraju Abdulrahman shine shugaban kwamitin shirya babban taro na wannan shekara.
Abu ne fara Plateau abun takeici ne, kuma abu ne wanda Najeriya ta riga ta shiga cikin wani circle na violence. In ba an tashi tsaye ba da gaske ba za a fita daga cikin wannan fitina ba, amma mun yi imani in gwamnati ta tashi da gaske take yi, ta fito da hanyoyi, kuma aka ga hukumta waɗanda suka yi abin da ba daidai ba, ƙasar nan za ta zauna lafiya.
Ko abin da ya faru a garin Tudun Biri da ke jihar Kaduna har yanzu yana nan cikin zukatan 'yan Najeriya, a cewar Professor Siraju Abdulrahman,
wanda har yanzu gwamnati bata hito wata ƙararra ba mutane su, domin ko gwamnati ya boye bai isa ba, dole a fito a sanar da mutane ko mutane su ga cewa lalle ga wani ya yi laifi a yin punishment din shi, wannan shi zai kawo mana zaman lafiya insha Allah.
Rashin yin hukunci akan masu aikata manyan laifuka har ma dai na yin kisa na daga cikin abubuwan da jama'a ke nuna yatsa akan gwamnati, har suna ganin cewa shi ke saba a daina aikata irin waɗannan laifukan. To sai dai a mahangar masana lamuran shari'a ba wannan ne kaɗai an matsala ba, domin ai yanzu ba za a rasa waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai ba a gidajen yari. Barista Muhammad Mansur Aliyu masanin lamuran shari'a ne a Najeriya.
To amma za ka iske wa'innan gwamnati ce take son ta tabbatar an musu, kuma shi yasa da aka kama su aka yi bincike mai kyau aka gabatar da su gaban shari'a. kuma aka hukunta su. To amma wanda tun daga lokacin tami ne ya kamata a kama ba a kama ba, ko kuma an kama gwamnati na da sha'awa ta ki gabatar da su ga kotu, ko kuma an gabatar da su kotu an kawo shedu ingantattu. Akwai da yinda alƙali zai an gabatar mai da shedu ingantacci harkan shari'a, ba inda ya ma ya ce ya saki mutane an yi an dafa ƙara za a hukunta su ne.
Waɗannan da ma wasu ƙalubale kamar rashin samun kyakkyawan shugabanci, fatara, rashin aikin yi, tabarbarewa ayyukan noma, da kuma rashin samun haɗin kan 'yan ƙasa da dai sauransu, da daga cikin abubuwan da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke fafutukar taimakawa ganin an magance. Inda wannan cibiyar ta nazarin cigaban addinin Musulunci a taron ta karo na 26 da ta gudanar a wannan shekara, ta mayar da hankali wajen jawo hankalin 'yan Najeriya akan shugabanci da waɗanda ake shugabanta.
Muna son al'umma su fahimci cewa nauyin shugabanci ba ya tsaya bane kawai akan shugabanni, duk da yake su ne jagora, amma su kansu al'umma ya kamata su san haƙƙin da ke kansu na yanda za su yi da'a ga shugabanni, shugabanni za su yi musu adalci, yanda za a yi gaskiya da riƙon amana.
Ƙungiyoyi da hukumomi sun jima suna bayar da gudunmawa ta hanyoyi daban-daban akan yadda Najeriya za ta kasance bisa kyakkyawar turba. To sai dai har yanzu a iya cewa kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu, duk da yake wasu ƙungiyoyin ba su yi ƙasa a gwiwa ba ga ƙoƙarin da suke yi. To koyaushe ne Najeriya za ta hau turbar da za ta kai ta ga tudun tsira, lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zo muku ne kai tsaye ganin birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu rarrama a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga kaɗan lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12:17 na dare. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Wata takaddama ta kunno kai kan kasafin kuɗin Najeriya na wannan shekara, inda yan arewacin ƙasar ke ganin da sake wai an baiwa mai kaza kai. Jama'a assalamu alaikum. Tuni da majalisar dokokin Najeriya ta amince da kudirin kasafin kuɗin shekarar nan ta 2024 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar mata, kuma tuni da shugaban ya rattaba wa daftarin hannu zuwa doka. To sai dai yayin da bayanan kasafin kuɗin suka ƙara bayyana a fili, da dama daga cikin 'yan arewa musamman masu lura da al'amuran yau da kullum suka yi ta ƙorafe-ƙorafe na zargin rashin raba daidai wajen rarraba ayyukan bukata a tsakanin sassan ƙasar a cikin kasafin kuɗin. Injiniya magaji Muhammad Yaya, wani jigo a gangamin yakin neman zaben jam'iyyar APC mai mulki, na daga cikin masu wannan ra'ayin, inda a cewarsa ba wani bangare na ƙasar nan da ya baiwa shugaba Tinubu ƙuri'un da suka bashi nasarar lashe zaɓe kamar arewa, don haka yake ganin yankin bai cancanci wannan sakamakon daga gwamnatin ba.
Yayin da 'yan Najeriya suka ji yawan kuɗin sama da ₦28 trillion, kowa yana ta murna, amma daga baya ba an bincika a al'amarin sala-sala, sai aka tadda cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi ɓangarori guda ɗaya ko ɓangarori guda biyu. Mafi yawan ya tafi ɓangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance, wanda ake kira Southwest, ɓangaren jihohi na Yarbawa, jihar Lagos, Oyo, Ondo, Osun, Ogun da Ekiti. Sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga ɓangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito, shine Godwin Opabio, shine ake kira South South ko kuma yamma mafi yamma, da ya tara da Rivers, Cross Rivers, a Bayelsa, Delta da kuma Edo, jihohi guda shida, wanda a takaice dai a siyasance ba a Najeriya ba, Amerika ita ta kirkiro siyasa, mafi yawan kaso dama yakan zuwa inda suka fi ba da kuri'a. Kamar misali a Northwest ita ta ba da kuri'a na APC sama da kashi 1/3 na Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, amma abu mamaki wata jiha daga bangaren Northwest ita ce Zamfara. Aka fara bincikawa kamar bangaren education, bangaren tsaro da bangaren kuma agriculture, ma aka samu cewa wani bangaren ma ba a samu su komai ba. To wani lokaci sai abin ya ban mamaki, ɗan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu, bacci suke yi ne, rashin bincike ne ba sa yi, rashin nazari ne ba sa yi, har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba. Al'amarin da ban kunya da ban tsoro.
Masanin tattalin arziki Dr. Bashir Muhammad Acheda na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto na ganin cewa in har wannan zargin ya tabbata, to kuwa laifin yana kan masu wakiltar yankin na Arewa a dukkan matakan tsara kasafin kuɗi.
Majalisar dattawa ce za ta diba wannan kasafin kuɗin da tabbatar da cewa ya yi daidai da tsari, wanda kuma kowace jiha tana da wakili a wannan majalisar dattawa. Kaga wasu ma da har guda biyu da sauransu. To kaga a ce abubuwan nan duk sun haɗe da inda majalisar wakilai, inda yan arewa ne ko kuma bangare ne, bangaren da ke shugabantar wannan daban da yake da majalisar dattawa, kuma a ce dai duk an haɗe kuma sun kasa diba abin da ke yiwuwa, a ce duk aka an yi abin da ba daidai ba ga wani bangare. To gaskiya da sakacin ya kai sakaci, kuma da ina ganin babu wa'anda ya kamata a zarga a irin wannan sakacin, irin shugabanninmu da wakilanmu da ke can, ko wakilan wannan bangare ko wani bangare na ƙasa da ake ganin sun cito wa'anda ke can a majalisun nan, kuma sun tafi ba don komai ba ne don kare muradin jama'a. Na san cewa akwai rauni ƙwarai wajen shugabanninmu, haddai na majalisa, wajen karanta abin da ya shafi duk karatu da kuma sa ido da kula da abin da ya shafi sha'ani na al'umma, wanda za ka ce yan kudanci sun fi yin wannan yadda arewaci gaskiya. Amma duk da haka gaskiya ina ganin akwai jajirtattu daga cikinsu, kuma ka gama ita majalisa wakilai wanda ke shugabantar wannan kwamiti din, wanda ake cema kwamitin kasafin kuɗi, wato appropriation, dan arewa ne, dan ma Kano ne, jihar Kano. Haka abin da ya shafi noma, kamar yadda zargi yake nunawa cewa kowa ya san arewa nan ƙasar noma take, nan ne ake noma, ya kasance kuma an ɗauki kuɗaɗɗaki masu yawa an kai kudanci, duk da muna da wato ministan da kula da wannan ma'aikata shi kai ne dan arewa ne, sauransu kuma kowa ya san irin albarkatu da muke da shi. To lalle da za mu ce wannan da abu bai kawo kallo ba, saboda al'amari ne wanda ake magana cigaban ƙasa da kawo maganin matsaloli da maganin yunwa, in aka ce an dugi kuɗi mafi kaso an kai inda ba su ma da ƙasar da za ta iya watan ba da abincin da ya kamata, to za ka cewa kenan ba cigaban ake nufi ba, sabuwa ake nufi.
To sai dai mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa na sha'anin kasafin kuɗi Sanata Ali Ndume ya musanta dukan waɗannan zarge-zargen da ƙorafe-ƙorafen, duk da yake dai ya ce za su ƙara bin diddigin lamarin domin ba za su baiwa arewa kunya ba.
Da na ji labarin kuma an turo mun ma social media, aka ba da kasafin cewa ai kudunci masu yamma an ba su a cikin manya-manyan ayyuka triliyan 4 a cikin South South, su ma kusan triliyan 3.5, amma arewanci Northwest wanda ce ta fi girma an ba ta triliyan 2.5 kawai. Tsanan can kasan Yamurai aka ba su triliyan 2.3, mu yan North Central an ba su triliyan 1.9. Karimin da aka raina mana mu North East aka ce an ba mu triliyan 1.6. Hankali ya tashi, amma da na yi lissafi sai na samu cewa wannan in ke jimilan shi gaba ɗaya zai baki triliyan 15.9. To kuma shi kasafin kuɗin nan da shi shugaban ƙasa ya kawo, abunda aka ware gaba ɗaya na manya-manyan ayyuka ma triliyan 8.7. To tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki. Abunda shi shugaban ƙasa ya kawo gaba ɗaya triliyan 8.7 na manyan ayyuka, amma muna kan bincike. Ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa, har ma da kai na wakilai, ba za mu zauna a nan a cutar da arewa ba. Muna da lissafi, muna yi kamar ni kam da sauran ma. To ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganar aicha bangaren inda Apabio yake, an yi kaza 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 shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi to amma mufa speaker daga arewa yake shi mai kasafa kudin ma a majalisar wakilai daga arewa yake ni kaina daga arewa nake deputy senate president daga arewa yake to haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kasafin kudi in mu ne ma muke kenan to in daga bangaren zattarwa din ne shi minista na kasafin kudin ma shi dan kebe ne dan arewa minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abu nan ma shi ma dan arewa ne karamin ministan ma na wurin ma shi ma dan arewa ne in an duba abubuwan da ya shafi mujiya minista na water resources ma shi ma dan arewa ne yawanci minista na defense da na karami da babba duka yan arewa ne to idan har ma ana ce akwai wani abu ta wancan bangare ko ya taso haka wanda ina doubting amma dadin sa shine wannan abun a rubuce su zamu bincika ina da kan binciken ma tun jiya ai na gaya miki da farko da aka gaya mun na zo na gane da aka idan da magariba na jin dauki computer na duba na yi lissafi din sai na buga masa sai ya ce a wallahi bai sani ba ai shi yasa yana da kyau ai magana da manya yace zai shoke nashi abin da yake posting a website to kin ga irin maganan me ne kuke kiran
fake news
yawa fake news
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Nasiru Adamu Alhikaya sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Saminna ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida dan mutan sanyin na amma ba kammala ba sai ka ba mu labari amma wannan karan fa a takeice to a takeice Baitul Malin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala trillion 34 wannan kuma lamari na zuwa ne bayan da 'yan majalisar dokoki na Republican da fadar White House suka amince da janye matakin kurewar bashin kasar na dala trillion 31.4 na dan lokaci a bara Wani jirgin saman yakin Isra'ila maras matuki ya kai hari kan ofishin wato ofisoshin Hamas da ke yankin Beirut a daren jiya Talata inda ya kashe babban jami'in Hamas Saleh Al-Aruri kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yaɗa labaran Mid-East suka bayyana Aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta Hamas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na kungiyar dakarun ƙasa Brigades waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba Jami'an kasar Ukraine sun faɗa a jiya Talata cewa Rasha ta kai munana hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu 130 a Kyiv da kuma Kharkiv. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Rasha sun yi amfani da jirage maras matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba daga jiragen sama da na ruwa. Sa'annan kuma dakarun tsaron saman Ukraine sun kakkabo dukkan jiragen marasa matuka da kuma makamai 72 daga cikin makaman da aka harba. Jami'an Amurka sun kammala kididdigar kimanin mutane 300,000 da ke kan iyakar Amurka da Mexico a watan Disamba, wanda zai zama adadi mafi girma da aka taɓa samu a cewar kafofin yaɗa labarai da dama. Yayin da ma'aikatar tsaron cikin gida za ta fitar da adadin na watan Disamba a ƙarshen wannan watan, kamfanin dillancin labarai na Reuters da sauran kafofin yaɗa labarai sun kiyasta cewa mutane 300,000 ne suka yi yunkurin tsallaka kan iyaka a watan ƙarshe na shekara ta 2023. Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai karfin fada aji ta yi wa shugaban Koriya ta Kudu shagobe kan nuna wautar jaruntaka amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin Koriya ta Kudu.
To madalla masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda za mu duba batun matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka da dakatar da amincewa da digiri ɗan kwatano sai a biyo mu domin jin abin da masu ruwa da tsaki a wannan fannin ilimi ke faɗa yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ita na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa batar bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charles Chan ni Sarfi Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi assalamu alaikum